sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 19.25.49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Numad FM da Talon FM da Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana za a iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. Yayin da a duniyar gizo ta internet za a same mu a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan kun waye gari lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC. Muke kawo muku wannan shiri a yau Laraba 13 ga watan Nuwamba na shekarar 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
Yan Republican masu goyon bayan shugaban Amurka Donald Trump suna shirin bashi gagarumin kariya a daidai lokaci da majalisa ta fara bincike a bainin jama'a a yau Laraba, wanda zai kai ga tsige shi. Hukumomin Turkiya kuma sun kulle daruruwan mutane a gidan yari saboda kafe wasu kalamai a kan shafukan sada zumunta da ke nuna ayar tambaya ko sukar ayyukan da sojojin kasar ke yi a Siriya. Da ƙarshe, hukumar zantarwar kungiyar tarayyar Turai a wannan mako ta bada izinin sarrafa rigakafin cutar Ebola.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa bayan rufe cibiyoyin kangararrun yara da gwamnatin jihar Kaduna da ke arewa maso yammacin Najeriya ta yi, gwamnatin jihar ta bayyana matakan da take dauka na basu kulawar da ta dace.
Bayan rufe gidajen gwamnatin tana gina nata a kowane shiya-shiya, sannan kuma akwai na kananan yara, su ba prison ake kai su, kuma bai kamata a kai su irin wannan gidan ba. Ya kamata a kai su abin da ake kira remand. To shi ma ma'aikatar shari'a tana nan ana gina a kowane shiya.
Mahalarta tare da sashen Hausa na murya Amurka ya shirya a Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, don tattauna batun yaƙi da yawaitar satar yara da sayar da su. Sun bayyana cewa kowane gautaja ne, dukkan bangarorin kasar suna da haƙƙi.
Da dan arewa da dan kudu duk da hannunsu a wannan harkan din nan, wanda aka ba izini wani shi ya ce 200,000 ake biyan sa ya kawo kowane yaro.
Sannan kuma muna tafe da shirin demokradiya a yau wanda Madina Dauda take gabatarwa. Amma da farko bar mu fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makiri. Yan Republican masu goyon bayan shugaban Amurka Donald Trump suna shirin bashi gagarumin kariya a daidai lokaci da majalisa za ta fara sauraren bincike a bainin jama'a da za a fara a yau Laraba, wanda zai kai ga tsige shi. Jami'an gwamnatin Trump sun kwashe sa'o'i suna nazari akan bahasi da wasu manyan jami'an ma'aikatan harkokin wajen Amurka suka bayar, waɗanda suka haɗa da William Taylor, babban jami'in Amurka a Ukraine a yanzu, da kuma George Kent, mai kula da harkokin Ukraine. Dukkaninsu sun ce Trump ya tirsasa shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya gudanar da bincike akan babban abokin adawarsa a zaɓen shekarar 2020 kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden, kafin ya sake taimakon soja na kuɗi dala miliyan 391 da zumman taimakawa Kyiv da take yaƙi da 'yan awarin Rasha a yankin gabashin ƙasar. Amma su 'yan Republican, a cewar wani rubutaccen bayani da aka raba wa 'yan jam'iyyar da yammacin Litinin da kuma Talata, sun yi tabbata baba a kan ko jami'ain biyu sun fahimci manufar Trump da hudarsa da Ukraine. Bisa ga ce wasu, Trump yana da kyakkyawar hujja da manufa da dalilan bayyana shakkunsa a kan batun rashawa a Ukraine, lamarin da ya sa ya ƙi sake kudaden taimakon. Trump na ci gaba da cecekar zaman sauraren binciken tsige shi. Wannan ne dai karo na hudu da za a gudanar da irin wannan bincike a tarihin demokradiyyar Amurka da ta kai shekaru 243. Hukumomin Turkiya sun kulle ɗaruruwan mutane a gidan yari saboda kafe wasu kalamai akan shafukan sada zumunta da ke nuna ayar tambaya akan da ko kuma sukar ayyukan da sojojin ƙasar ke yi a Siriya, a cewar ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adaman da ta ce akwai mutane da dama da ba su hawa ba sun sauka ba, da suka hada da 'yan jarida da dama da ke huskantar zargin aikata laifi game da sukar ayyukan soja da suka yi wanda aka fara a watan da ya gabata lokacin da Amurka ta janye dakarunta daga wurin. Turkiya ta ce samame da ta yi wa take aikin zaman lafiya yana auna abinda ta kira ƙungiyoyin 'yan ta'adda ne waɗanda suka hada da mayakan Kurdawa da suka taimaka a yakin da aka yi wanda ya yi galaba akan ƙungiyar IS. An kashe fararen hula da dama kana wasu dubban ɗaruruwa su kuma sun arce daga gidaje su a Latilas. Ƙungiyar Amnesty International ta yi Allah wadai da wannan ayyukan sojin da gwamnatin Turkiya ke yi a birnin Diyarbakir da ke da galibin su mazauna wurin wato Kurdawa ne. 'Yan sanda sun rufewa masu zanga-zanga hanyoyi kana suka kama masu zanga-zangar. Hukumar zartarwar ƙungiyar tarayyar Turai a wannan mako ta ba da izinin sarrafa rigakafin cutar Ebola, abinda hukumar kiwon lafiya ta WHO ta bayyana a matsayin gagarumar nasarar kiwon lafiyar duniya, kuma wannan zai iya canja al'amura a yaƙi da ake yi da cutar. Wannan ne karin farko da aka amince da yin amfani da maganin Ebola a ko'ina a duniya. Mai magana da yawun WHO Christian Lindmeier ya faɗa wa muryar Amurka cewa wannan mataki ne mai muhimmanci kuma gagarumar nasara ce ga kiwon lafiyar al'umma.
This will speed up any further process of getting a vaccine into a country for licensing from.
Wannan zai gaggauta shirin shiga da magani a cikin kasashe domin bada lasisi da za su iya yin maganin da kuma samar da adadi mai yawa a duk inda ake buƙatar maganin ko kuma inda ake ganin za iya samun barkewar cutar, domin baiwa ma'aikata da masu bada gudunmuwa domin su kimtsa da yaƙi da cutar Ebola. Maganin da yake matakin gwaji ana ci gaba da amfani da shi a wurare da aka samu barkewar cutar Ebola a gabashin demokradiyyar jamhuriyar Congo. An yi amfani da shi aka kare sama da mutane 250,000 a lardunan Ituri da Kivu ta arewa da ke kasar DR Congo din. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Jamus ta taimaka wa hukumar abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta iya samar da taimakon abinci ga unguwanni da ambaliyar ruwan sama ta addabe su a faɗin ƙasar Sudan ta Kudu. Wani jami'in hukumar abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya dawo daga Pibor ya ce ambaliyar ta ɓace, don haka akwai buƙatar kai agajin gaggawa. Daraktan hukumar abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan ta Kudu, Matthew Hellingworth, ya ce taimako da Jamus ta bayar zai taimaka ainun akan kuɗaɗe da hukumar ke bukata ta gudanar da aikin jin kai da ake tsayin bukata cikin gaggawa. Ya ce kuɗaɗen za su biya ayyukan ceto da wasu muhimman ayyuka da ake gudanarwa sakamakon ambaliyar da ake ci gaba da samu. Ruwan sama kamar da bakin ƙwariya a cikin watan Yuli ya haddasa ambaliya da ta share dubban gidaje da amfanin gona, kada kuma ta sa kimanin mutane miliyan ɗaya suka rasa matsugunansu, musamman ma a yankunan Upper Nile da kuma Bahar Al-Ghazal. Daga ƙarshe, jama'ai a yankin Kurdistan na ƙasar Iraki sun ce suna ci gaba da neman kusan mutane Yazidi 300,000 wanda ake sa ran suna raye bayan sun kwashe shekara da shekaru mayakan IS suna bautar da su. A cikin 'yan watannin nan an ceto mutane 150 wanda galibin su ƙananan yara ne masu ƙarancin sani ko kuma ba su ma da sani akan rayuwa kafin su kaɗu da IS.
Baba Yakubu Makeri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu za mu fara da rahotannin namu. rufe cibiyoyin kangararrun yara da gwamnatin jihar Kaduna da ke arewa maso yammacin Najeriya ta yi ya haifar da muhawara tare da yin kira da a sake tunani game da abin da zai biyo baya, inda gwamnatin jihar ta bayyana matakan da take dauka na basu kulawar da ta dace, ciki har da gina sabbin cibiyoyi da kuma la'akari da cibiyoyi masu zaman kansu. Wakilin muryar Amurka a Kaduna, Isa Lawal Ikra, ya aiko mana da ƙarin bayani.
A daidai lokacin da wasu al'ummar jihar Kaduna ke ci gaba da ciwon baki game da rufe gidajen horar da kangararrun da aka yi a faɗin jihar Kaduna da kuma sassan wannan ƙasa, gwamnatin jihar Kaduna ta ce ita ta yi nisa wajen gina irin waɗannan gidaje na horar da kangararru domin maye gurbin waɗanda ta rufe a baya. Kwamishiniyar ma'aikatar kula da harkokin mata da walwalar al'umma a jihar Kaduna, Hajiya Hafsat Muhammad Baba, ce ta yi wa muryar Amurka ƙarin haske game da tsarin gwamnati yanzu.
Eto bayan rufe gidajen gwamnatin tana gina nata a kowane shiya-shiya, amma a shiya tsakiya tana gina guda biyu, sannan kuma akwai na ƙananan yara, su ba prison ake kai su, kuma bai kamata a kai su irin wannan gidan ba, ya kamata a kai su abin da ake kira remand. To shi ma ma'aikatar shari'a tana da ana gina a kowane shiya, kaga akwai remand guda uku kenan. Yanzu haka ma muna da wasu yara ko da aka tsunto ko kuma wanda suke cikin wannan wahala da sauransu, dole ne mu kawo su domin ba za mu iya kai su wurin iyayensu ba, saboda irin ciwon da ke jikin su dole sai sun samu sauki.
Sai dai kuma duk da kirkirar gidajen horar da kangararrun mallakin gwamnati, Hajiya Hafsat Muhammad Baba ta ce akwai buƙatar masu zaman kansu ma su gina, amma fa bisa tsari da bin doka.
Mutanen da muka samu yanzu ina da mutum 13 suna nan a asibitin masu taɓin hankali psychiatric kenan, sannan kuma waɗanda muka ga cewa za su iya haɗa su da iyalinsu, muna haɗa su da social workers ɗinmu suna kai su har garurukansu. Na ƙarshe wanda muka kai shi ne a jiya Lahadi, mun kai shi community ɗin su na Yarbawa nan Bayarabe ne daga Ocean State. Sannan a ƙididdigar da muka yi gaskiya yawancin waɗanda aka ciro daga waɗannan gidaje yawancin su 'yan Niger State ne, akwai 'yan Adama, akwai 'yan Maiduguri, akwai 'yan Burkina Faso, Niger Republic, Cameroon, duk da akwai, kuma duk gaskiya yawancin su duk mun haɗa su da iyalansu.
Gustas ce yanzu ku kuna ganin gwamnati za ta iya ɗaukar ɗawainiyar irin waɗannan aiki da ake na irin waɗannan mutane wanda aka ga wajen gidaje nawa a Kaduna kawai?
Abin da muke cewa shi ne gwamnati ita kaɗai ba za ta iya ba, shi yasa ai kaga muke da makarantu na gwamnati, muke da masu zaman kansu, sannan shi yasa muke da asibiti na gwamnati, muke da masu wanda suke da zaman kansu. Amma abin da muke cewa dole a bi tsari, ba mu ce ba za a iya yin waɗannan gidaje ba, a'a idan za a yi dole a bi dokokin gwamnati. Ba zai yiwu a ce ka ɗauki mutum 300 ka saka su a gidan da wanda kila mutum 20 ya kamata su zauna ba, sannan banda haka nan an gwamutsa su ga yara, ga manya, sannan ga mata.
Maganar rufe gidajen horar da kangararru a sassan ƙasa, musamman dai a jihar Kaduna, dai ta jawo cece kuce da kuma ra'ayoyi mabambanta.
Suna Jafaru Salisu, sakataren layin zare taxi. Malaman nan suka dole kula da yaran mutane suna taimaka ma jama'a, kuma gwamnati ta yi ta ci tarusa ya shi zata gina nata.
Sunana Muhammad El Amin El Kanani. To abinda muke cewa shine a nan yau gwamnati zata gina nasu, har ta dauko yaran kangararrun nan da yadda mai da su je training din su a wajen nan. To yanzu an rushe an dawo su gidajen mutane, yayin ta ci sace ya karu, ɗan daba sun karu, a rasa ne za a yi da su, ya kamata gwamnati ta dumba.
Sunana Isa Dr. Mu rushewar da aka yi, mu addu'a da muke fata Allah sa alheri.
A matsayina na uwa, billahi alazim, a yadda ni dai a yanzu ba ni da ya'ya a raye, ko ya'yan da suke hannuna a yanzu ya'yan uwana ne, ni nake tarbiyyantar da abina, saboda na isa da su ne aka bani kayana. Amma ba zan dauki ɗana in kai shi wani wata duniya, wani ƙato ne wanda ake ganin cewa shi ne wai zai iya tarbiyyantar da su, wallahi ba zan bayar ba. Kai da kake a matsayin uban ɗa, baka tsaya ka tarbiyyantar da ɗanka bane, sai wani ne zai zauna ya tarbiyyantar maka da ɗanka.
Isa Lawal Ikra, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Yara an nanana haba yara manyan gobe, yan yara ku bi ma iyaye ku bi.
A gaida Isa Lawal Ikra, yanzu kuma zamu yada zango a Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya. Kamar yadda kuka ji a makon da ya gabata, sashen Hausa na muryar Amurka ya gudanar da taro don tattaunawa akan yaƙi da yawaitar satar yara da siyar da su da ke nema ya zama ruwan dare a ƙasar. Taron ya samu halartar jami'an tsaro, shugabannin addini, 'yan gwagwarmaya da sauran masu ruwa da tsaki daga ciki da wajen Abuja. Ga kaɗan daga cikin bayanan mahalarta taron.
Slavery da muke kuka da shi, shine advanced slavery muke fama da shi yanzu. Almost everybody is involved. ba dole wai bawa din in the time bawa bane. Akwai kes da muka taba yi, aka kama wata magajiya yar arewa ce, center ce, ita ne take recruiting house helps, masu aiki za a sato inda za a sato wanda suka gudu daga inda suke, bambancin dai 14 years and above compared to wannan na yaran nan. Za a kawo su a age su 2-3 years, an juya kwakwalon su, an brainwashing din su, a tuttura su su yi ta aiki gun mutane. A nan Abuja aka kama wata kwanaki ma the same thing. Now back to the issue, kace process da aka bi aka kama din nan, kuma we can't compare wannan directly da yellow. Kaga na yellow shi directly da ita shedu komai kowa na can. Wannan an kama wanda suka saya yaran, akwai wanda suke da syndicate din, wanda in ka je kai prosecuting wayannan kadai, a wayannan kawai maganan zai kare. In akwai babba a ciki, kaga ba za a sake jin magana su ba. Don yanda shi ya fada da dan arewa da dan kudu duk da hannunsu a wannan harkan din nan, wanda aka ba izini wani shi yace 200,000 ake biyan sa ya kawo kowani yaro. Kaga akwai wanda shi kuma miliyan 1 za a bashi ya kawo yaron nan, cikin miliyan 1 ya ba wannan 200,000. So traces din ne, it's quite long. Ba a take bane za a shiga kotu a ce don mun kama wayannan mu gubar da su kadai, an bar case din kenan. Dole I dig it, it might take some time. Amma for now social media kuma is helping and is spoiling the issue. Don 80% abun da ake sakewa yanzu ba ma gaskiyan ba. Duk abun da aka ji a tura, wani yana zaune a kauye a can da maturu bai ma san me yake ciki a Onitsha ba, yana da phone. Duk abun da ya tweeting shikenan ya tafi ya wuce. Ba za a verify ba, ba za a recasting ba, ba za a yi nothing. Haka muke fama da su. Akwai certain issues that if you notice in naso mazan tsaya, ina da limit on certain issues on air. Ka gane yayi, if we can meet after here ko a office in kazo, there are certain things za mu fade maka duka ka gansu. Wayin su suna kotu, bazan yin commenting yanzu ba.
Akwai tambayan da wani ya mani akan sakacin iyaye, ko gaskiya iyaye ma suna da nasu damuwa. Za ka samu yaro bai kai shekara 5-6 ba, 10 ba, za a shi makaranta shi kadai, sai tsallake titi shi kadai ya je makaranta ya dawo. Kana da guarantee ka tura irin wannan yaro ya je dawo irin zamanin da muke ciki? Ko mata na, my last daughter tana shekara 6, mata na take kai ta makaranta, gidanmu da wa makarantar bai wuce bai rabin kilometer ba, amma za ta kai ta in ta tashi da wurinta. Amma iyalai gan titi babban titi zai ga yara suna tsallake wa titi da yawa, ana kashe yara kankanana. Za a ce iyaye ba su da matsala wannan, ba su da damuwa, dole da ayi. Kuma akwai wani maganar da wani ya faɗa, ya ce wai abu ya fara wannan bangare ba a faɗa a ce gashi ba. Na faɗa da farko, na ce duk wanda ya yi laifi a ce a ɗauke shi mai laifi, kar a bar wani ya fake addini ya ce a ce a wannan kaza wannan kaza. Damuwan da muke da shi a wannan kasa shine selective justice. Selective justice, wani zai aikata mugunta sai a bar shi, wani ya zo aikata kuma sai a hukunta shi. To irin abubuwan da shike kawo tashin hankali, gwamnati ya kamata dauki mataki. Duk wanda an same shi wannan matsalolin, wannan matsala, a hukunta shi inda ya kamata.
Madalla, za ku ji wani bangaren tattaunawar a shirinmu na hantsi idan Allah ya kai mu. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu a nan yana cewa karfe 12:18 na dare ga shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau. Batun sallamar hadiman mataimakin shugaban kasa Farfesa Yemi Osinbajo daga aiki da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi a makonnin baya shine ya dauki hankalin wannan shiri a wannan mako. Ni ce Madina Dauda. Shugaba Muhammadu Buhari ya bada umarnin a sallami hadimai 35 daga cikin 80 da mataimakinsa Farfesa Osinbajo yake da su. Wannan yunkuri farar daya ya jajita jitar cewa ana kokarin ragewa Osinbajo karfin da yake da shi a gwamnati, saboda wai an samu wata yar baraka a tsakaninsa da shugaba Buhari. Wasu kuma sun ce batun zaben shekara 2023 ne ya fara daukan salo. Amma a waiwaye da aka ce shine adon tafiya, a haka tsohon shugaban kasa Olusegun Obasanjo ya fara da mataimakinsa Atiku Abubakar a shekara 2006, wato a daidai lokacin da wa'adin su ya rage kamar shekara daya ya kare. Ana ta cewa da wani abu a kasa. Ashe dai Atiku Abubakar ya gano cewa Obasanjo yana son zarcewa a zaben shekara 2007, kuma har ya fara daukan matakan dakile yunkurin. shine ya ba Obasanjo haushi har ya fara sallamar hadiman a tiku. Za mu tattauna wannan batu da Muhammad Ishaq Usman, mai fashin baki a harkokin siyasar kasa da kasa, inda ya fara bayani yana cewa
tsakanin shugaba Muhammadu Buhari da shi Professor Yemi Osunbajo wasu mutane ne guda biyu da kusan rana tsaka suka tsinci kansu a fagen siyasar kasar nan. Shine abin da Hausa suke kira wai adira na ganka ijikan da namiji.
Kana nufin kenan ba ƴan siyasa bane su?
Eh, to a hakikanin gaskiya da rana tsaka suka shigo siyasa. Sannan idan kika duba tarihin siyasar Najeriya daga lokacin da Ingila ta ba wa Najeriya ƴancin kai a shekarun 1960 zuwa jamhuriya ta biyu, ai ba a taba samun irin wannan turka-turka a tafe ƴan siyasa ba. Amma a wannan bangaren in kika duba daga 1999, misali lokacin da aka komo tsarin demokradiyya ya kankama, lokacin da demokradiyya ta fara a matsayin jaririya bayan shugaba Obasanjo ya karbi kasar tare da mutumakinsa Alhaji Atiku Abubakar, ai tafiyar tasu suma tahuwa ta yi kamar ta shi General Muhammadu Buhari da mutumakinsa Professor Yemi Osunbajo. Taryan suka taho, sai da ana kusan aka taho gab da tafiya zabe, aka fara samun raɗe-raɗin cewa akwai rashin jituwa a tsakaninsu. A haka aka tafi zabe, aka suka haɗe maitarsu, aka yi zabe, suka ci zabe. To bayan dawowa ne sannan kuma sai balli ya fara fitowa, sai rashin jituwa ya fara, wato ainihin ba bayyana.
Ya bayyana sosai dai, ko amma ai kafin zaben shekara 2007 ne suka fara wannan turka-turkan suma. Shekara 2006 shugaba Obasanjo ya fara da sallaman jami'an tsaron mataimakinsa da kuma wasu hadimansa.
To amma ina so kar mu manta cewa shugaba Obasanjo ya daga ma mataimakinsa Alhaji Atiku Abubakar kafa, wanda kusan a lokacin ma har ake cewa a tarihin siyasar Najeriya ba a yi wani shugaban kasa da ya daga wa mataimakinsa kafa, wato ya sakata ya wala irin shi yadda shugaba General Obasanjo ya daga ma Alhaji Atiku Abubakar kafa ba. To kai ki manta cewa yawanci ina ganin su mataimakan wajen daga kafar, anan ne ake samu wato sai santsin mulki ya kwashe su, kuma ana ganin sai san zuciya shigo daga bangaren mataimakan, ko kuma san zuciya shigo daga bangaren iyayen gidan nasu, kamar shi wato shugaba Obasanjo kenan a wannan lokaci. Domin in kin kula, ai shi shugaba Obasanjo da tafiyar ta kuma har kusan ta zarce ya soyi, wanda kusan rashin jituwar da ta faru tsakaninsu da Alhaji Atiku Abubakar ta sa Alhaji Atiku ya tsaya ya amfani da ƴan siyasa wanda suka taho suke siyasa tare, wanda su ne a majalisa a wannan lokacin, ya dakile shirin shugaba Obasanjo na kada ya yi ta zarce a wancan lokaci, wanda kusan sai da ta kai aka janye duk wasu makusantan shi mataimakin shugaban kasa a wannan lokaci. In zan iya tunawa, akwai irin su Yiwa Sen da su Garba Shehu nan mai magana da yawun shugaba Muhammadu Buhari na yanzu, da su Dr. Ardo, da su Nat Yaduma, da su Phil Abasi, duk aka janye su aka bar a tikun wato zikau shi kadai, wanda kusan a sakamakon hakan kika kula ya garzaya kotu ya kira mu Obasanjan ruwa, inda kusan sai da aka shari'a sau 17, wanda ake ganin kuma a tarihin Obasanjo da riko irin na Obasanjo ba a taba samun mutumin da ya tsaya akan Obasanjo a gaban Obasanjo ya buji kirje kai labari ba sai Alhaji Atiku Abubakar din. To haka shi ma a wannan bangare da shi shugaba Muhammadu Buhari ya shigo, ya daga ma Professor Yemi Osunbajo kafa sosai, wanda kusan babu wani abu tsakaninsu. Ko a taro ke ganzu zaki ga akwai wasa da dariya, akwai raha, ba za ka iya karanta fuskocin su ka ce akwai wata bita da kulli ko kuma wani abu da sauransu, amma suna matukar ba mutane sha'awa. To amma kafin shugaba Muhammadu Buhari ya dauki wannan mataki, ƴan ƙasa ne da raɗe-raɗe suka dinga fitowa a wannan lokaci, suna bayyana cewa wasu abubuwa da suke faruwa bangaren shi mataimakin shugaban kasar, akwai tsananin san kai bangaranci da kuma wato nuna ra'ayi na kabilanci da addini wani lokaci idan aka duba. Misali kuma akwai wasu abubuwa da yayi ayyuka wanda shugaban ƙasa ne a zahiri a irin kashin siyasar Najeriya ya kamata ya yi su, wanda shi shugaba Muhammadu Buhari ya daga masa kafa akai. Misali in kika duba, akwai batun lokacin da shugaba Muhammadu Buhari ya tafi Ingila, batun jinya a rigingimu sun taso na san a wannan lokaci tsakanin ƴan siyasa da bangaren tsaro. Misali a lokacin da wato Lawal Daura yana shugaban ƴan sanda na farin gaya na ƙasar nan, lokacin da wannan hayaniya ta taso take, ba a yi jewa fito taba da abu ya rikice ya cire Lawal Daura ya yi awan gaba da shi. Sannan kake manta cewa a lokacin jagorancin sa ne bayan shugaban kasa bai kasa ya mika sunan alƙalin alƙalai na kasa Walter Onogan ga majalisa kuma aka tabbatar da shi. Shugaban Muhammadu Buhari da bai dauki wani mataki akai ba. Sai daga baya da zabe ya taho suka ji kamar cewa Walter din hankalinsa bai kwanta da shi ba da kuma irin abubuwa barakala da aka samu dan guntun kashi a gindin Walter yasa aka yi awan gaba da Walter. Sannan kuma kake manta cewa akwai waɗannan ƴan sanda da suka dinga wani bangare rukuni na ƴan sanda na SAS wanda kusan aka dinga kuka da su, aka dinga amfani da su, ana takurawa jama'a, ana cin zarafin jama'a da sauransu, wanda shi ma mataimakin shugaban kasa shine ya tarotsa su ya maida su cikin ƴan sanda na gama gari na kasa. Sannan kuma karki manta cewa wannan magu da ake ganin dan gaban goshi ne a wannan gwamnatin da har yanzu aka rasa yadda za a yi da shi. Misali majalisa bata tabbatar da shi ba amma yana ci gaba da aikin sa. Wannan mataimakin shugaban kasa Professor Yemi Osinbajo shi ya mika sunan magu ga majalisa, har yanzu magun nan yana nan zaune darandam akan kujerarsa. To saboda haka idan kika duba waɗannan abubuwa zaki ga lallai shugaban Muhammadu Buhari ya daga masa kafa. Sannan kuma kin san shugaban Muhammadu Buhari koda za a zargi gwamnatin da cewa har yanzu akwai raɗe-raɗe ko kuma rahotanni da suke fitowa na cin hanci da rashawa wanda kuma waice wanda a zahiri ba za ka iya fitowa ka ce ga su din ba, kin ga akwai wannan zarge-zargen. To ai akwai badakala ta kusan naira biliyan 91 kai da ta fito kwanan nan wanda ake ganin an yi hada-hadarta a ofishin mataimakin shugaban kasa din shi Professor Yemi Osinbajo. Idan kika hada waɗannan dalilai da kuma wani su bayanai da suke fitowa wanda ba a jaridu suka fito ba na cewa shugaban Muhammadu Buhari ya ji zafin cire Mallam Daura daga mukaminsa, kika hada da wannan, idan aka ce shugaban Muhammadu Buhari ya yi kukan kurayo kan mataimakinsa kan ganin cewa abin da yake zaton zai masa bai masa ba, yasa ya yi kokarin rage masa karfi, wannan ba abin mamaki bane. Sannan na uku kuma zaki ga cewa kasa ce mai tasowa Najeriya ba kasar da demokradiyyar ta nuna ba ce.
Wani tasiri wannan kundin bala da shugaba Buhari yanzu akan mataimakinsa zai yi? Domin ai tun farko shine ya bashi dama, tunda ake shugabannin kasa a Najeriya ba wanda ya taba tafiya yace zai miƙa ragamar mulki ga mataimakinsa kuma yadda Buhari ya ma Osinbajo ba. To kana ganin ya bata rawansa da tsalle kenan?
To karki banci cewa shugaba Muhammadu Buhari mutum ne da kowa ya riga ya san shi da kamanta bin ka'ida tun daga gidan soja. Mutum ne tara yake bai cika goma ba. So saboda haka idan kika duba ai duk tafiya da zai da ta wuce kwana 21 kai shi kadai ne ta kai zai rubuta majalisa ya handinta mata wasiƙa a tabbatar da batun tafiyar yadda yake a hukumance.
Sannan yadda kundin tsarin mulki ya tanada,
kundin tsarin mulkin kasar nan ya tanada cewa idan shugaban kasa zai yi tafiya da ta wuce kwana 21 kai to ya rubuta ya mika majalisa, majalisa ta bashi izinin yin tafiyarsa. Tafiya hutu ne ko neman lafiya ne ko kuma dai duk wani abu dai da zai wuce wannan adadi kamata ya. To yana kwatantawa wajen bin wannan ko na kwanakin nan da ya taso ake cewa ya tafi bai rubuta ba, ai kwanakin da zai yi ba su kai kwana 21 kai ba. Saboda haka jaridu da sauran yan bani na iya suka dauko suke ta yaya ta wannan magana, ba su koma baya suka yi wa karatun cikakkiyar bita ko kuma suka yi karatun tanisu ba, babu son zuciya a zahiri abin da ya fito.
Anan za mu tsaya a yau, idan Allah ya kai mu makon gobe za mu dora. A madadin mai fashin baki a harkokin siyasar ƙasa da ƙasa Muhammad Ishaq Usman, ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya.
Madalla a gaida Madina Dauda da shirin demokradiya a yau. Kafin mu sallama da ku, Baba Yakubu Makiri ya dawo da takaitattun labaran duniya.
Jama'ai a yankin Kurdistan na kasar Iraki sun ce suna ci gaba da neman kusan mutane Yazidi 300,000 da ake sa ran suna raye bayan sun kwashe shekara da shekaru mayakan IS suna bautar da su. A cikin 'yan watannin nan an ceto mutane 150 wanda galibin su kananan yara ne masu karancin sani ko kuma ba su da wata masaniya game da rayuwa kafin IS. Shekaru biyar kenan tun lokacin da 'yan bindigan IS suka auna Yazida wanda ke arewacin Iraki da nufin kakkaɓe su daga doron ƙasa. An yi wa mazajensu kisar gilla, kana mata da ƙananan yara kuma aka yi garkuwa da su, aka kuma bautar da su. Da aka kubutar da yaran masu shekaru 10 a cikinsu da ba su da wata masaniya game da rayuwa kafin bauta da suka fada a ciki. amma bayan nasarar da aka yi a kan tungar ƙarshe na ƙungiyar IS a cikin watan Maris, yaran sun gaza nuna waɗanda suka kama su kuma suke bautar da mutanen Yazidin.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci, amma kada ku yi nisa, nan da sa'a 1:30 za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, sai Sidi da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni, da injiniyanmu na yau Craig Burns, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
VOA Afrique.